أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وعائذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان، واغفر لنا ولوالدينا والولدان. السلام عليكم ورحمة الله. يوزا مكرنتا سورة العصر. Muna fatan Allah madaukaki ya sa albarka cikin wannan karatu da zamu yi. Bismillah, karanta mana sura.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Allah madaukakin sarki ya kaddara cikin surorin Qur'ani akwai dogaye kuma akwai gajeru. Bi ma'ana, akwai surori waɗanda suke da ayoyi da yawa, kuma akwai surori waɗanda suke da ayoyi kaɗan. To amma duk da shike waɗannan surori baki ɗayansu saƙonni ne na Allah maɗaukaki, bai fifita wata sura akan wata sura cewa don wata sura ta zo da ayoyinta kaɗan musulmi ba zai ba ta muhimmanci wajen tunani ba. Allah ya ce mana, afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Shin mutane ba su yin tadabburin qur'ani, ba su yin tunani game da ma'anoni da ke cikin littafin qur'ani, ko kuwa zukatu ne aka kulle? Zukatun an kulle ne saboda haka ba su iya tunani game da ayoyin qur'ani. Don haka kowace sura akwai buƙatar musulmi ya zan yana tadabburi game da ayoyinta. Wannan sura, suratul asri, ayoyinta guda uku ne kawai. Ma'ana, suran ba ta da tsawo, amma kuma abinda ta kunsa yana da muhimmanci ƙwarai. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ɗauki wannan sura da muhimmanci. Ta sashin falalanta kun sha ji ana magana akan cewa akwai hadisi wanda ke cikin littafin Imam Tabrani, hadisin Ubaidullah bin Hafs, da kuma littafin Imam Al-Baihaqi Ash-Sha'b, hadisin Abi Huzaifa, wanda sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka hadu, in wannan ya hadu da wannan, lam yaftariqa illa ala an yaqra ahaduhuma ala al-akhari surat al-asr ila akhirha, kafin su rabu to sai sahabi guda ya karanta sura, wato ita wannan sura surat al-asr ga dayan. Idan sun hadu a hanya, to wannan sahabi zai karanta ita surat al-asr ga dayan sahabin kafin su rabu, sannan ya musa sallama, thumma yusallimu ahaduhuma ala al-akhar. Wato wannan wata dabi'a ce, wani hali ne na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan daya ya hadu da daya kafin su rabu, to daya yana karanta ma dayan suratul asr, yace masa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sannan sai yace masa assalamu alaikum. Kun ga kenan sun ba mu suran nan muhimmanci kwarai. Kafin su rabu, sai sahabi guda ya karanta suratul asr ga ɗaya sahabi. Wani wa'azi ne muhimmi wanda ke cikin wannan sura. Imam Shafi'i yana cewa law tadabbara an-nasu hadhihi sura lawasa'atuhum, da mutane za su yi tadabburin wannan sura su yi tunani game da abin da take karantarwa, da ta ishe su wa'azi. Suratul Asr ta ishi dan adam wa'azi, da dai a ce duk Qur'ani babu wata sura illa wal asr, da wannan sura ta ishi musulmi wa'azi. Allah ya sa ta isar mana. Sura kenan da sahabbai da magabatan kwarai duka suna saka lura cikin ma'anonin ayoyin Qur'ani, don haka ba su fifita wata sura akan wata sura saboda yawan ayoyin waccan suran da kuma takaitan ayoyin wannan sura. Duka surorin Qur'ani a wajen sahabban Annabi matsayinsu guda ne, domin dukkansu sakonni ne daga Allah Maɗaukaki zuwa ga ɗan adam. To mu lura da ita wannan sura. Allah Maɗaukaki yace wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawla wala quwwata illa billah. Allah ka samu cika da imani. Akwai abubuwan lura da dama cikin wannan sura. Abu na farko shine Allah ya yi rantsuwa da wani abu da ake ce masa al asr. Wal asr, ina rantsuwa da al asr, la asr, ina rantsuwa da la'asar. Kuma mun sha bayani cewa malaman sunna sun gaya mana duk abin da Allah Maɗaukaki ya rantse da shi a cikin Qur'ani, to wannan abin muhimmi ne, babba ne. Ana so mutane su saka lura cikin wannan al'amarin. Idan Allah ya rantse da wani abu, to wannan abin yana cikin manyan ayoyin Allah. Manyan ayoyin Allah shi yasa Allah ya rantse da wannan abin. To wannan sura Allah ya ce yana rantsuwa da la'asar. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Imam Shafi'i ya ce law tadabbara an-nasu ma fi hadhihi sura lawasa'atuhum. Kenan ya kamata mu tadabburi, mu saka tunani, mu saka lura. Shin menene Allah yake rantsuwa da shi dinnan? La'asar, me yake la'asar? To akwai fahimtoci da dama akan wannan kalma, kuma dukkan su ingantattu ne. Fahimta ta farko ita ce da Allah Maɗaukaki yace yana rantsuwa da la'asar, wato yana rantsuwa ne, fahimta ta farko, da ƙarshen yini. A cikin Qur'ani Allah Maɗaukaki ya rantse da farkon yini, yace wadduha wal layli idza saja, ina rantsuwa da hantsi. ya keɗe sura guda cikin Qur'ani ya mata suna suratu buha, sura ta hantsi. Allah ya rantse da hantsi, to bai gama littafin Qur'ani ba sai da kuma ya rantse da ƙarshen yini, hantsi farkon yini ne. Wal asri, can kuma ya ce wa buha, ina rantsuwa da hantsi, nan kuma ya ce Allah maɗaukaki ya ce ina rantsuwa da la'asar. Kaga ya rantse da farkon yini kuma ya rantse da ƙarshen yini, saboda falala da kuma daraja da ke cikin waɗannan lokuta guda biyu. Farkon yini mutum yake samun nishaɗi, haka nan kuma ƙarshen yini mutum yake samun nishaɗi. Kamar iyakar rayuwar ɗan adam kenan, daga safe sai kuma yamma. Don haka wani hadisi ya taho, ake cewa innar rizqa yuqsamu ba'da salati subh, Allah yana raba arziki ne bayan sallar asuba. Idan aka yi sallar asuba, to sai Allah ya raba arzikin wannan yini. Don haka malaman farko ba sa son su ga mutum yana bacci bayan sallar asuba in ba larura ba, don akwai larura da kan sa mutum ya yi bacci bayan sallar asuba. Sannan hadisi ya ce wal a'mala turfa'u fi awakhirha, innar rizqa yuqsamu ba'da salati subh wal a'mala turfa'u fi awakhirin nahari, a farkon yini Allah yana raba arziki, a ƙarshen yini kuma Allah yana daga ayyukan bayi. Don haka in mutum ya dace ya samu sallar asubahi, ya kuma dace ya samu sallar la'asar, ana fatan wannan mutum zai samu arziki kuma ayyukansa za su karɓi wajen Allah. Waɗannan salloli guda biyu suna da muhimmanci, domin cikin Qur'ani babu wata sallah da Allah maɗaukaki ya rantse da ita illa waɗannan salloli guda biyu, kuma babu wani lokaci da Allah ya rantse da su illa lokaci na hantsi da kuma lokaci na la'asar. Fassara na farko kenan, Allah ya rantse da la'asar domin shi ne ƙarshen yini, a suratu duha kuma Allah ya rantse da hantsi domin shi ne farkon yini. Fassara ta biyu, malamai suka ce Allah ya rantse da la'asar ne, ya ce wal asri innal insana lafi khusrin, ina rantsuwa da la'asar domin duka salloli babu sallar da tafi muhimmanci irin sallar la'asar, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa munafiki bai iya kulawa da ita. Salloli guda biyu din nan, da sallar asubahi da kuma sallar la'asar, munafiki bai iya yin su cikin jam'i. Allah ka tsare. Sallah mafi muhimmanci daga cikin salloli ita ce la'asar. Kamar misali aya ta suratul baqara, malamai na kafa hujja da ita sosai akan wannan magana. Ayar da Allah ke cewa hafizu ala salawati,
hafizu ala salawati was salatil wusta wa qulu lillahi qanitin.
Wannan aya ta suratul baqara da malamai suke kafa hujja da ita akan cewa sallar la'asar ita ce sallah mafi muhimmanci, ita ce ayar da Allah ke cewa hafizu ala salawati, ku kiyaye salloli ya ku musulmai, ku kiyaye salloli, zakara al'amma thumma khassa salatan, sannan yace was salatul wusta, hafizu ala salawati was salatul wusta, ku kiyaye salloli, sai yace kuma da sallar tsakiya, sai yace ku kiyaye salloli, duka salloli sun shiga wannan umurni. Amma duk da haka sai Allah ya kebe wata sallah, yace ku kiyaye sallar tsakiya, wa qumu lillahi qanitina, ku tsaya ga Allah kuna masu tawali'u, tsayuwar sallah a samu akwai tawali'u, akwai nutsuwa. Wa qumu lillahi qanitin, malamai suka ce da Allah ya ambaci salloli gaba ɗaya, yace musulmai su kiyaye su, da ya bar maganar haka, da duka salloli darajar su ta zame ɗaya. Amma duk da haka sai Allah ya ce was salatil wusta, da sallar tsakiya, hafizu ala salawati, ce ka lura da mutanen Yola, sunan sai ya ce to da sarkin Yola, mutanen Yola ina ce sarkin ya shiga, amma saboda ya ba mu sarkin Yola muhimmanci sai ya dade kebe shi ku kiyaye mutanen Yola da sarkin Yola. Da ya bar maganar ku kiyaye mutanen Yola da sarkin Yola ya shiga ko, amma sai aka kebe aka ce da sarkin Yola, bi ma'ana kiyaye wadda za ku yi ma sarkin Yola, tafi kiyaye wadda za ku yi ma sauran jama'ar Yola. Kada shi ne misali, hafizu ala salawati was salatil wusta, ku kiyaye salloli, sai Allah ya ce da sallar tsakiya kenan. Sallah ta tsakiyan nan tafi wuyan kulawa. Wacce ce sallah ta tsakiya? Malaman sunna sun tabbatar mana ita ce sallar la'asar. Kenan sallar farko ita ce asubahi, sallah ta biyu ita ce azhur, sallah ta tsakiya ita ce sallar asru. Don haka yasa Allah ya rantse da ita, saboda tana da wuyan kulawa. Allah shi samu iya. Duba sahihul Bukhari kitabu mawaqiti salat babi na 14. Imamul Bukhari yayi babi guda a cikin sahihul Bukhari, yace babu ithni man fatatul asr. Wannan babi bayani ne ake yi game da zunubin mutumin da la'asar ta wuce shi. Sannan Imamul Bukhari yayi babi a gaban wannan babi na 15, yace babu ithni man tarakal asr, babi da ke bayanin zunubin wanda ya bar sallar la'asar. Wancan babi yayi magana akan wanda sallar la'asar ta kubuce masa ba da gangan ba kenan. Shi kuma wannan babi na 15 yace ismu man tarakal asra, wato ta'ammudan, mutumin da ya bar sallar la'asar da gangan. Ya kawo hadisin Abdullah bin Umar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allazi tafutuhu salatul asr, mutumin da sallar la'asar take kubuce masa, ka annama wutira ahlahu wa malahu, wannan mutumin kamar yayi asaran iyalinsa ne da dukiyarsa. Mutumin da sallar la'asar guda daya ta kubuce masa, manzon Allah yace wannan mutum yana kama da wanda ya rasa iyalinsa da dukiyarsa. Asara ta rasa sallar la'asar kacal, kuma sallar la'asar din guda ɗaya ta. Hadisin na cikin littafin Bukhari da Muslim, hadisi ingantacce. Ka duba sahihul Bukhari hadisi na 552 da sahih Muslim hadisi na 626. Sannan Imamul Bukhari ya kawo maganar Abul Malih wani tabi'i, yace kunna ma Buraida, muna tare da Buraida fi gazwatin a wani yaki. An tafi yaki, wannan yakin akwai mutum ɗaya cikin sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa Buraida. Yace da muka tafi yakin fi yawmin bi gaimin, a ranar da ake wannan yaki akwai hazo. Faƙala, sai Buraida ya ce musu bakiru bi salatil asr, ku yi sallar la'asar din nan da wurwuri, tun da garin nan akwai hazo. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, domin annabi ya ce man taraka salatil asr faqad habita amaluhu, duk wanda ya bar sallar la'asar to aikinsa ya lalace. Imamul Bukhari ya kawo wannan hadisi cikin littafin sa sahihul Bukhari ittifaqan bainal a'imma, babu ko sabani cewa wannan hadisi ingantacce ne. Yaki aka tafi da hazo, wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam Buraida yace musu ku yi sallar la'asar din nan da wuri. Ana fa yaki yace ku yi sallar la'asar din nan da wuri, kar ku bari rana ta fadi, kun ga garin akwai hazo, tunda ba mu ganin rana, kada rana ta fadi ba mu yi sallar la'asar ba. Don annabi ya ce man taraka salatal asr faqad habita amaluhu, duk wanda ya bar sallar la'asar to aikinsa ya lalace. Ku duba hadisan nan, wanda manyan malaman sunna, manyan malaman hadisi Bukhari da Muslim suka kawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa mutumin da sallar la'asar ta kukuce masa, to kamar ya rasa iyalinsa ne da dukiyarsa. Sannan annabi ya ce wanda ya bar sallar la'asar to aikinsa ya ɓaci. Kun ga ashe lallai waccan aya ta suratul baqara da Allah yake cewa hafizu ala salawati was salatil wusta, ku kiyaye salloli kuma ku fi kulawa da sallar tsakiya, wannan ayar ba ta magana akan wata salla illa sallar la'asar. Don haka jadirun bi an yaqsimu Allahu biha, wannan sura ta dace, wannan salla ta dace a ce Allah ya yi rantsuwa da ita, tunda har in mutum ya bar ta aikinsa yana lalacewa. Don haka Allah ya ce wal asri, ina rantsuwa da wannan salla saboda muhimmancinta ga dan adam. In ka duba sahihul Bukhari hadisi na 555 da kuma littafin Muslim hadisi na 632 hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari, mala'iku suna tahowa kulawa da ku dare da rana, ya ku mutane, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, waɗannan mala'iku su taho su tahi waɗancan su zo, su tahi waɗannan su zo, haka mala'iku suke har zuwa tashin kiyama, suna zuwa kulawa da ɗan adam. Sai annabi ya ce wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, amma mala'ikun nan suna haɗuwa a lokutan sallah biyu, da sallar asuba da kuma sallar la'asar. Kuma ya arujul ladina batu fikum, waɗanda suka kwana cikin ku sai su haura sama bayan an yi sallar asubahi, suna komawa sama, fa yas'aluhum, sai Allah ya tambaye su, wa huwa a'lamu bihim, ba wai Allah yana tambayan su don bai san halin da dan adam ke ciki bane, Allah ya fi mala'iku sanin halin da mutane suke ciki a duniya, amma ibada ce mala'iku suke yi, wani aiki ne Allah ya sa mala'iku su zo suna kulawa da ƴan adam, mala'ikun dare daban, mala'iku rana daban, da'iman ya ta'aqabuna, wannan ya taho ya tafi, wannan ya taho ya tafi. Idan sun koma bayan an yi sallar asubahi, sai Allah ya tambaye su kaifa taraktum ibadi, yaya kuka bar bayina, me kuka bar bayina suna yi, fa yaquluna, sai waɗannan mala'iku su ce taraknahum wa hum yusalluna, ya ubangiji mun bar bayinka suna ta sallah, wa atainahum wa hum yusalluna, mun je musu mun tarasu suna sallah, kuma mun bar su suna sallah. A wata riwaya sai su ce faghfir lahum yawmiddin, ya ubangiji ka gafarta musu ranar hisabi. Lokacin da muka je da rana lokacin sallar la'asar mun tara suna sallah, gashi yanzu da muka baro su mun bar su suna sallah. Kun ga wannan hadisi, malamai suna saka shi cikin hadisai da suke nuna muhimmancin sallar asr a jam'i da kuma sallar asubahi a jam'i. Akwai hikima cikin wannan hadisi, hikimar ita ce wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa inna salata ila salati kafaratu lima bainahuma, in mutum yayi sallah to duk zunubin da ya aikata zuwa wata sallah, in dai yayi waccan sallan ta biyu to Allah zai gafarta masa zunubin da ya aikata tsakanin salloli biyu din nan. Mala'iku suna cewa mun same su suna sallah, kuma mun bar su suna sallah. Lokacin da Abu Huraira ya kawo wannan hadisi, sai ya ce waqra'u in shi'tum, ku karanta wata aya ta suratul Isra'i idan kuna so, don ku tabbatar da wannan magana. Aqimis salata liduluki shamsi,
aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda.
Faɗi wannan magana hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Abu Hurairah ya kawo ayan suratul Isra'i, wanda Allah ke cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqimi ssalata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layl ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tsaida sallah lokacin da rana ta karkata ila ghasaqi al-layl har zuwa duhun dare wa qur'an al-fajr kuma a yawaita karatun qur'ani a sallar asubahi malaman tafsiri suke cewa wa qur'an al-fajr ana nufin wa salatul fajr sai sallah lokacin da rana ta karkata ma'ana sallan azhar da al-asr ila ghasaqi al-layl hazwa duhun dare ka hada da magriba da isha'i wa qur'an al-fajr ka kuma sallar asubahi sai yace inna qur'an al-fajr kana mashhuda sallar asubahi ta kasance wadda mala'iku suke halartarta mala'ikun da suka kwana suna tare da jama'a a masallaci lokacin da ake sallar asuba ga mala'iku da za su karbi wadancan kuma aiki su ma sun zo wadanda suka kwana da ku suna nan sannan ga wadanda suka sako kuma za su kula da ku wannan yini su ma sun zo don haka mala'iku kashi biyu duk sun taho sun samu sallar asubahi kisa Allah ya ce wa qur'a inna qur'an al-fajr kana mashhuda to amma a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake Allah yana tambayan mala'ikun da suka kwana ne kuma ya arju alladhina batu fikum mala'ikun da suka kwana da an gama sallar asubahi sai su haura sama in sun tafi sama fa yas'aluhum sai Allah ya tambaye su kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina to me yasa Allah bai tambayan wadancan mala'iku na rana wadanda suka sauko da asubahi da su wuni da mutane aka ce dalilin da yasa Allah bai tambayan wadannan da suka sauko da asubahi sai dai ya tambayi wadanda suka kwana da ƴan adam li'anna layla mujannatul ma'siya saboda shi dan adam babu lokacin da yafi sha'awar ya saba ma Allah irin dare shi yasa Bahaushe ke cewa dare rigan mugu barawo yafi saitin dare mazinaci yafi saitin dare ko tamfashi yafi saitin dare don haka Allah bai tambayan mala'ikun da suka sauko da alfijir wadanda suka sauko da alfijir din nan aka yi sallar asubahi da su za su wuni da mutane har zuwa sallar la'asar ba za su tafi ba wasu za su sauko su haɗu da waɗannan a sallar la'asar sai a kwana lokacin da aka kwana sai su tafi sama kaga sun wuni sun kwana idan sun tafi sama ɗin nan sai Allah maɗaukaki ya tambaye su ya ce yaya kuka bar bayina bi ma'ana daren jiya me kuka bar bayina suna aikatawa amma hikima ta Allah madaukaki da kuma tausayi irin na mala'ika wannan hadisi kamar yadda malaman suna suke gaya mana yana karfafa mana cewa mala'iku masoyanmu ne shi yasa gurare da dama cikin Qur'ani Allah ya gaya mana mala'iku suna mana addu'a wajen Allah madaukaki allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu ko wadanda suke dauke da al'arshi da wadanda suke gewaye da al'arshi duka addu'a suke ma musulman kirki Allah ka sa mu na ciki an sani daga lokacin da mala'ikun nan suka taho zuwa lokacin da mala'ikun suke komawa sama dan adam ya aikata zunubai Allah zai tambaye su kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina gashi a daren wani yayi zina a daren wani yayi sata a daren wani dan fashi ne amma mala'ikun ba za su faɗi waɗannan abubuwa ba sai su ce taraknahum wa hum yusalluna wa ataynahum wa hum yusalluna lokacin da muka zo da la'asar mun tare suna sallah da zamu bar su da asuba mun bari suna sallah ya ubangiji sannan sun san akwai abin da suka boye ko ta to tsakanin sallar la'asar da sallar asubahi ba abin da suka aikata sun san Allah zai tambaye su kafin Allah ya yi tambaya sai su ce faghfir lahum yawmiddin ya ubangiji ka gafarta musu ranar hisabi ashe mala'ika na rufe asirin bawa ya kamata a ce mu ne za mu rufe asirin kaunin sun gani sun rubuta duk da shike malaman sunna na cewa su waɗannan mala'iku babu hadisin da ya fito fili ya nuna cewa suna zuwa rubuta aikin ka ne. Mala'iku na nan da ayyuka daban-daban, akwai waɗanda suke rubuta ayyukan bayi, akwai waɗanda suke kulawa da rayuwar mu. Kamar yadda Allah ya faɗa cewa aljanu ɗin nan suna ganin mu ba ma ganin su, suna ganin mu ba ma ganin su, kuma aljannu shedanin su masharranta ne. In ba don Allah yana turo mana tsaro na mala'iku ba, wallahi da aljannun nan sun lahanta mu. Mala'iku su suke kare rayuwar mu daga sharrin aljannu da sauransu. To waɗannan mala'iku ayyukan su daban-daban, har da waɗanda suka rubuta ayyukan namu idan suka koma Allah ya tambaye su yaya kuka bar bayina. Gashi kuma annabi ya ce wa huwa a'lamu bihim, Allah ya san halin da mutane ke ciki, ya sani. Na'am, ka je sallar asubahi a jam'i ko ka je sallar la'asar a jam'i, Allah duk ya sani. Bayan sallar la'asar din nan zuwa sallar asubahi mai kai, Allah ya sani. Amma duk da haka, da shike aiki ne Allah ya bawa mala'iku su kula da bayi, sai ya tambayi mala'ikun yaya kuka bar bayina. Zan ba ku misali, akwai wata ɗabi'a ta duniya, Balarabe ko da yana jin Turanci, misali shugaban Larabawa, shugaban Saudiya, ko da yana jin Turanci, in ya tafi wata ƙasa ba zai yi Turancin ba, wani yare zai yi Larabci. Gashi tafintansa yana fassarawa da Turanci, kuma ya san abin da tafintan ke faɗa, amma shi ba zai yi Turancin ba, Larabci yake, don yana nuna maka muhimmancin yarensa, sannan kuma da aikin wannan tafinta din. Idan ba Faransa ne fa, Faransanci zai yi, haka in ba Turai ne, Turanci zai yi, ko kuma Chinese ya yi yarensu, ko da India. To Allah shi ya sa mala'iku aiki, aikinsu shi ne su kula da ayyukan bayi. Ya riga ya san duk abin da duniya take ciki, duk abin da ɗan Adam ya aikata, Allah ya sani. Amma in mala'ikun suka koma sai ya tambaye su kaifa taraktum ibadi, yaya kuka bar bayina, saboda su cika aikinsu. Amma su saboda ƙoƙarin rufe asirin musulmi sai su ce ya Allah mun sami wane yana sallah, mun bari yana sallah. Kafin Allah ya ce to a tsakanin la'asar da asubahi me da me ya aikata na sabona, sai su ce faghfir lahum yawmiddin, ya Allah ka gafarta musu ranar hisabi. Fakat to abinda yasa kuma Allah yake tambayansu, malamai suka ce saboda ya bayyana wata hikima ce ta halittar dan Adam. Mutuna a suratul Baqara da Allah ya ba mu labari farkon halittar dan Adam, Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati,
wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, قال إني أعلم ما لا تعلمون.
A lokacin da Allah Maɗaukaki ya yi nufin zai halicci annabi Adam, sai da ya sanar da mala'iku. Wa idh qala rabbuka lil mala'ikati, lokacin da Allah ubangijinka ya gaya wa mala'iku, yace musu inni ja'ilun fil ardi khalifa, ina so zan saka shugaba cikin ƙasa. Shugaba a cikin ƙasa, in ka duba rayuwar dan Adam ka sani a matsayin shugaba yake na sauran halittun Allah dake cikin duniyar nan. Dan Adam yana da iko, yana da fifiko akan dukkan wata halitta, khalifa ce. Qalu, mala'iku sai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha, yanzu ya ubangiji zaka saka shugaba a duniyar nan wanda zai tabarna a cikin duniyar, waye suku dima'a ya ta zubar da jini ba gaira ba dalili, ya kashe mutum babu haƙƙi, ya saba maka. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, gashi mu muna tasbihi, muna godiya gare ka. Wa nuqaddisu laka, muna tsarkake ka ya ubangiji, ba ma saba maka, ka bar mu mana. Dan me za ka saka halitta wadda za ta saba maka, za ta yi barna cikin ƙasa, za ta zub da jini? Kala, sai Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamuna, na san abin da ba ku sani ba. Don haka halittar dan Adam da zan yi akwai wata hikima muhimmiya a ciki.
to wannan hikima ita ce Allah yake so ya bayyana masu mala'iku din don haka yasa idan sun koma sama kadu wa fathul bari na ibn hajar yace idan mala'iku suka koma sama wadanda suka kwana da ƴan adam sai Allah ya tambaye su kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina saboda ya fito da waccan hikima ta halittar ɗan adam to sai su ce ya Allah mun same su suna sallah mun bar su suna sallah kaga hikima ta bayyana da can su suna ganin ɗan adam babu abin da zai a duniya illa barna da zub da jini ashe akwai cikin ƴan adam waɗanda suke bautan Allah ba sa sakaci don haka laqad wujida minhum man yusabbihu wa yuqaddisu qablakum bi nafsi shahadatikum yanzu ku da bakin ku kuke cewa kun samu mutane suna sallah kun bar su suna sallah da kanku kuke bada wannan shaida gashi da kuma kuna cewa dan me ya Allah zaka saka shugaba cikin duniya wanda zai barna ya zubda jini mu muna tasbihi muna godiya gare ka kun ga ashe cikin mutanen an samu wanda yake aiki irin naku to waɗannan dalilai kashi biyu suka sa malamai ke cewa Allah yana rantsuwa ne da sallar la'asar da farko malamai suka ce da Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusrin yana rantsuwa ne da farkon yini ai ƙarshen yini kamar yadda ya rantse da farkon yini shine wabuha wallayli idha saja sannan na biyu malamai suka ce Allah ya rantse da la'asar ne saboda muhimmancin wannan sallah to sai na uku Allah ya yi rantsuwa da la'asar ne domin abinda Bahaushe ke cewa aski in ya kai gaban goshi ya fi zafi baki daya rayuwar dan adam daga sahene zuwa yamma don in dare ya yi kwanciya yake to da yamman nan kamar yadda wani hadisi na manzon Allah yake gaya mana kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha kowa ya tashi da safe dayan biyu ne in ma rana ta fadi ya yanci ransa daga wuta ko kuma rana ta fadi ya sayar da ransa ya shiga wuta dayan biyu ne don haka wani lokaci ne yafi zama hadari ga dan adam shine lokacin la'asar lokacin da rana ta kusa faduwa din nan shin rana za ta fadi kana cikin mutanen kirki ko kuwa rana za ta fadi kana cikin mutanen banza subhanallah Allah ka sa mu cika da imani da kai hadisin da ke cikin littafin Bukhari hadisi na 1558 annabi sallallahu alaihi wasallam yace masalul muslimina wal yahudi wan nasara misalin musulmai da yahudawa da kristoci sune nasara kama sali rajulin istajara qauman ya'maluna lahu amalan ila al-layl kamar wani mutum ne ya kira wasu mutane ya ce musu ku zo ku min aiki daga lokacin da rana ta fito zuwa lokacin da rana za ta fadi idan kun yi zan biya ku jinga kenan fa amilu ila nisfin nahari sai suka yi ta aiki daga safe amma zuwa 12 rabin yini fa qalu sai suka ce kai la hajata lana ila ajrika ba ma bukatar ladan wannan aikin yayi yawa aikin yayi yawa wahalar sa tafi ladar da zamu samu a ciki yaya kenan wahalar da kuka sha suka ce mun yafe to suka ce fasta ajara akharina shikenan sai wannan mutumin ya je ya nemo wasu mutane fa qala sai ya ce musu ikmilu baqiyata yawmikum wa lakum alladhi sharattu ku karasa aikin da waɗannan suka gaza yi idan kun karasa zuwa lokacin da rana ta fadi zan ba ku ladan da nayi waɗancan sharadin sa ku in kun karasa to zan ba ku lada kamar kun yi ne kuna aiki daga safe har zuwa faduwar rana fa amilu shikenan sai suka kama aiki hatta idza kana hina salatil asri manzon Allah yace sai da suka kai daidai lokacin sallar la'asar daga 12 rana suka kawo daidai lokacin sallar la'asar kalu sai suka ce kai laka ma aminna mu ma mun yafi wannan aikin wahalar sa da yawa ba za mu iya kaiwa karshe ba fasta ajara qauman sai annabi yace wannan mutumin sai ya je nemo wasu mutane yace musu ku zo ikmilu baqiyata yawmikum wa lakum alladhi sharattu kun ga irin jingal da nayi da mutane kashi biyu kashi na farko nace su yi mai aiki daga fitowar rana zuwa faduwanta zan biya su kaza amma sun yi zuwa 12 sai suka yi watsi da aikin suka ce sun yashe ladan su. Na kira wasu mutane na ce su karasa, in sun karasa zan ba su ladan da ne sharaɗin sa ga waɗancan na farkon. Su kuma da suka fara yi suka tsaya daidai la'asar, daidai wani lokaci hina salatil asr, daidai lokacin sallar la'asar. Don haka ku yanzu ku karasa aikin daga la'asar zuwa lokacin da rana za ta faɗi. In kun yi walakum alladhi sharattu, zan ba ku ladan kamar kun yi ne kuna wannan aikin. Fa amilu baqiyata yawmihim, shikenan suka karasa aikin. Da suka karasa wannan aiki, manzon Allah ya ce hatta gabata shamsu sai da rana ta buya. Wastakmalu ajran fariqaini, shikenan sai suka hada ladan kashi biyu, mutane kashi biyu din nan. Sai ya dauko ladan mutane kashi na farko wadanda suka yi aiki daga farkon yini zuwa rabin yini ya ba su, da kuma ladan mutane suka fara daga rabin yini zuwa la'asar suka bari. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine misalin musulmai da Yahudawa da Kirista. Su waye na farko? Yahudawa. Allah ya tura musu annabawa sun kai 1000, wanda malaman tarihi sun tabbatar da haka. Annabawa daban-daban, wasu su kashi, wasu su azabtar, sai da aka tura musu annabawa 1000. Sharadi guda su yadda da annabi Isa, kuma su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da annabi Isa ya bayyana, sai Yahudawa suka ce su ba su san da shi ba. Hasali ma cewa suka yi ita Maryam zina ta yi ta haife shi. Wannan yana cikin Qur'ani. Subhanallah, hadha buhtanun azim. Sai Allah ya turo Kiristoci, aka turo musu annabi Isa alaihi salam. To Kiristoci, ku yadda da annabawan da duka Allah ya turo duniyan nan, tun daga kan annabi Adam har zuwa kan annabi Isa, suka ce mun yadda. Don haka cikin Bible za ka ga annabi Adam na nan, su annabi Ibrahim suna nan, su annabi Ismail, annabi Ishaq, annabi Yaqub, annabi Dawud, annabi Sulaiman, annabi Zakariya, annabi Yahya, duk suna cikin Bible. Sai Allah ya ce amma ga sharadi guda, aikin da ya rage muku kaɗan ne zan ba ku ladan Yahudawan nan. Abin da Yahudawa suka gaza shine yarda da annabawa biyu. To ku yanzu kun yarda da annabi Isa, sai ku yarda akwai wani annabi da zan turo muku, shine Muhammad. Idan annabi Muhammad ya taho kuka yarda da shi, to kenan kun yarda da annabawan nan tun daga na farko har zuwa na ƙarshe. To zan ba ku ladan Yahudawa baki ɗaya. Kiristoci suka ce ba su yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. To sai Allah ya turo annabi Muhammad, aka ce wa musulmi ga iya inda Yahudawa suka gaza, ga kuma iya inda Kiristoci suka gaza. Kowane akwai annabin da ya ware ya ce bai yarda da shi ba. Yahudawa sun ki yarda da annabi Isa da annabi Muhammad, Kiristoci sun ki yarda da annabi Muhammad shi kadai. To ku ku yarda da annabawan nan tun daga na farko har zuwa na ƙarshe. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah ya ce ku ce kun yarda da annabawan nan gaba ɗaya da Allah madaukaki ya turo, tun daga kan annabi Adam har zuwa kan annabi Muhammad. Ku yarda da dukkan littafan da Allah ya saukar. Sai suka ce mun yarda. Sai Allah ya tattara mana ladan da ya shirin.
Ubi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nura wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
جماعة كتير الله أكبر. الله من قد ما دقيم تكين الأمر عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قرشن سورة الحديد. Allah madaukaki yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani,
ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah domin kiyaye dokan Allah shike bambanta musulmi da kafiri shi yake bambanta mu da yahudawa da kuma kristoci wa aminu bi rasulihi ku yi imani da annabin Allah da aka turo annabin karshe shine annabi Muhammad ku yi cikakken imani da shi idan kuka yi imani da annabi Muhammad yu'tikum kiflayn min rahmatihi Allah zai ba ku lada ninki biyu na rahamarsa abinda yahudawa suka gaza kenan abinda kristoci suka gaza kenan bayan haka wayaja allakum nuran Allah zai saka muku wani haske tamshuna bihi fil nas ko kamar da ya fassara a cikin suratul furqan zai sa muku wani haske wanda za ku rika tafiya kuna tafiya hasken na bayyana hatta cikin turawa in akwai musulmi zaka gane bambancin sa da sauran duk wata kabila in aka ce ma wannan mutum musulmi ne to zaka ga ya bambanta shi yasa ake cewa Hausa fulani ko ƙarya ne musulmi kawai ake nufi yanzu nan gure idan wani ya taho sai ya ce masallaci ne duk Hausa fulani ne to kuma ka dubi mutum ma yana da yaren sa ka makala masa wani yare daban ka cuce shi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk mutumin da ya kyamaci yaren sa ko ya kyamaci ubansa wannan mutumin ba shi ba aljanna to amma hasken ba na Hausa fulani bane hasken na waye na musulunci ne duk inda kaji ana fada da Hausa fulani da wa ake fada na musulunci domin in ka musulunta to da ka shiga sahu da sauran yan kabilan ku sai a gane wani ai musulmi ne ويجعل لكم نورا تمشون به الله زي باكو وانا حسكي ذا كو ريكا تفيا ديش الله كقارا منا حسكي ويغفر لكم كما الله يغفر تامك والله غفور رحيم الله ميوان غفر لكم ميوان جنكي سي الله يتي لألا يعلم أهل الكتاب معنا ليعلم أهل الكتاب سو يهودا واد كيرستا من قد ما قالنا ناني دونسو سني الله يقدرون على شيء من فضل الله باسو دا إيكم كومي تكين فلالر الله Yahudawa basu yadda da Annabi Isa ba, basu yadda da Annabi Muhammad ba, musamman Annabi Muhammad basu yadda da shi ba saboda bai fito cikin kabilar su ba. Kirista basu yadda da shi ba saboda bai fito ta yankin su ba. Allah ya ce to falalar Allah bai saka ta hannun dan Adam ba. Baka da iko ka ce ai Annabi dole ne ya fito cikin Bani Isra'ila da'iman. Yace wa annal fadlu biyadillah falala tana hannun Allah. Yu'tihi man yasha'u yana ba da shi ga wanda yaso. Wannan karo Allah ya keɓe falalansa ga larabawa ne ba yahudawa ba saboda haka Allah ya turo annabi cikin larabawa ko dai ku bi ko ku gangara wuta wallahu zul fadlil azim Allah ko mai yawan falala ne Allah ya rantse da la'asar fassara kashi uku dinnan da muka yi duka ingantattu ne daga bakin malaman sunna fassara ta farko malamai suka ce Allah ya rantse da farkon yini yace wa buha wallayli idha saja sannan a wannan sura ya rantse da ƙarshen yini domin komai Allah yana yin sa bibbiyu Allah shi dai ne witri ya rantse da hanci to kafin a gama Qur'ani bari kuma a rantse da ƙarshen yini hanci shine farkon yini fasara ta biyu malamai suka ce Allah ya rantse ne da sallah mafi muhimmanci wanda ita ce sallar la'asar fasara ta uku malamai suka ce Allah ya rantse da la'asar ne domin shine lokaci mai wuya wanda ake fatan dan Adam ya kai wannan lokaci yana tare da imaninsa domin mutumin da ya sake rana ta fadi yana cikin ayyuka na masha a wannan mutum ya lalace baka sani ba babu mamaki wannan shine daren ka na ƙarshe saboda haka ake so musulmi ya tashi da imani ya kuma tabbata rana ta fadi yana da imani malamai na kafa hujja da wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna lalacewar Yahudawa da Kirista kamar misalin wani mutum ne da yasa wasu su yi aiki suka gaza daidai lokacin sallar la'asar saboda haka wannan lokaci na sallar la'asar tana da muhimmanci ga musulmi to sai fassara ta biyu wal 'asri innal insana lafi khusr malamai suka ce Allah yana rantsuwa ne da zamani wannan fassara kuwa galibin malaman tafsiri suna tafiya gare ta ka duba tafsirin Ibn Kathir والعصر إن الإنسان لفي خسر إنا رنتوا دا زامني منين زامني دا غفر كنزو ومتن دنيا زوا رانر كرشيد يبا الدنيا شين زامني دا غلوك تند كزو دنيا زوا لوك تند كبا الدنيا شيئكي نفي دا زامني الله يتي إن الإنسان لفي خسر للي متن ينا تكين حسارة بمعنى نقصانين yana cikin raguwa da'iman daga lokacin da yazo duniya zuwa lokacin da yake barin duniya kullun raguwa mutum yake amma burinsa kullun karuwa yake wani mawaki ke cewa inna lanafrahu bil ayami natfa'uha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajali kullun gari ya waye muna farin ciki muna murna mun tashi cikin masu rai mun tashi cikin lafiyayyu yace kai abin takeici ne in gari ya waye ya kamata kai nadama domin in kwanaki dari Allah ya diba maka yau fa an tashi sura nawa sura 99 ita to kullum muna tashi muna murna alhali kuma na kasa ajalin mu yake in ka duba tafsirin al-Qurtubi Imam al-Qurtubi mujallad na 20 shafi na 179 yace aqsama Allah azza wa jalla bil asri Allah yayi rantsuwa ne da zamani wa huwa ad-dahr لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها سبودا رأيوة أن أدم دقى فرقون تزوى كرشنتا كلهم أتشنزا واتكي دازاك يقوكالي لوكا سند أكا هيفا مكا جنجري رانا دا أكا هيفي جنجرين أدوكيش أهوتو بايان قوانا أربعين أدوكيش أهوتو دب بايان قوانا أربعين أدوكيش أهوتو هروان لن جنجري يوائي ya zama magidancin kansa daga wannan lokaci shi ma wannan jinjirin ya ci gaba da daukan kansa a hoto bayan kwana 40 zuwa ranar mutuwarsa a dauki hotunan nan a baza kan tebur in an kira wani yazo aka ce wannan shine wancan zai dauka wallahi ba shi bane saboda duk bayan kwana 40 dan adam Allah yana canza halittarsa saboda haka Allah ya ce wal asr ina rantsuwa da zamani bi ma'ana rayuwa ta dan adam daga farkon ta zuwa karshen ta innal insana lafi khusr da'iman dan adam cikin raguwa yake da'iman dan adam a cikin raguwa yake daga farkon zuwan ka duniya zuwa ranar da kake barin duniya kamar misali a cikin suratul inshiqaqi Allah ya ce fala uqsimu bishafaqi
fala uqsimu bishafaq والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون
فلا أقسم بالشفق باسينا يرنسوا هذا الشفق با منين شفقي حس كيدا كيربوا بايرانا تفادي شين شفقي يرانا تفادي ونن جند كيربوا shi ake kira shafaqi wallayli wama wasaqa Allah yace ba sai nayi rantsuwa da dare ba a lokacin da dare ya rufe wal qamari idza tasaka kuma ba sai nayi rantsa da wata ba idan ya cika da hasken sa ku duba yadda Allah ke jera abin daya bayan daya ya rana ta fadi ne ke raguwa dan jaje-jaje na hasken ta daga baya shi ma sai ya bace me zai faru dare sai ya shigo duhu me zai faru kuma bayan daren wata sai ta bullo tai haske kaga yadda Allah ke tafi da abin nan sai bayan daya sai ya ce latarkabun nasabakan an tabaqin ya ku yan adam haka za a tafi da ku haka za a ringa hawa da ku mataki kan mataki daga wannan mataki zuwa ga wancan mataki sai ya ce fa malahum la yu'minu me yasa mutane ba su imani da abin da Allah ke faɗa rayuwa malamai suna kasa ta rayuwar dan adam kashi hudu akwai rayuwa da ake kira al-gulami akwai ash-shababi akwai al-kuhuli akwai ash-shaykuka dan biyu ne ko je kana yaro ko kana tsoho to yaro din kashi biyu ne akwai yaro karami akwai saurayi tsofa ma kashi biyu ne akwai dattijo akwai kuma tsoho to yaro aka ce shine wanda ya dauki bakwai na farko dan bakwai uku ne yake bada saurayi bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na uku yake wani malami ke cewa wato la'ib ibnaka li sab'in لاعب ابنك لسبعين وأدبه لسبعين وصاحبه لسبعين شكرو عشرين دقيا أكي لسافي كيوا ونم متمتا شيني عندما يقول سوري تو أنا نفو أنه يدعو كي بقوي قداء أكو بقوي نفركو مالامي سوكا كيوا نم بقوي أنا سوكا دنجا واسا ديارو بقوي نفركو بقوي نينا واسا bakwai na biyu fa bakwai ne na tarbiya bakwai na uku fa bakwai ne na abota da ma'ana idan yaro yana shekaru bakwai na farko to wajibi dake kan uba shine ya zama yana wasa da yaron ya hau kan gadon bayanka kamar sheshi ka zama dokin shi ku ringa wasa kana tsikarin sa ya zama abin wasan ka karka da yaro daga shekaran haihuwarsa zuwa shekara bakwai domin hatta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa ba a umurtan yaro da yin sallah sai ya kai shekaru nawa sai ya kai shekaru bakwai domin lokacin ne hankali ya fara zuwa jikinsa kafin ya kai shekara bakwai din nan ba shi da hankali da yana da hankali da abu na farko da za a umurce shi da yin shine sallah to amma Annabi ya ce kar ku umurce su da yin sallah sai sun kai bakwai wannan bai hana idan kaga yaro ya dauki gongomi zai yi alwala kace ya bari ba wannan bai hana idan yaro ya taho gefen ka yana koyi da kai wajen sallah kace ya bari ba amma dai wani lokaci ne aka ware domin umurtarsa yayin sallah shine idan ya kai shekara bakwai to in ya shiga bakwai na biyu malamai suka ce wannan bakwai kuma na tarbiya ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa idan suka kai shekara goma ka raba makwancin su ko wa farriq bainahum fil mabaji ka raba makwancin su idan sun shiga shekara na goma to bakwai na farko bakwai ne na wasa bakwai na biyu bakwai ne na ladabi bakwai na uku fa yaro idan ya wuce shekara goma sha hudu to idan kana da hankali ya zama abokinka domin yayi karfi kamar kai ba mamaki ma ya fi ka karfi ya zama magidancin kansa a wannan lokaci me ya kamata ka yi ma wannan yaro ka koya masa rayuwa irin taka cikakkiyar rayuwa sana'a irin taka ko kuma a'a sana'ar da ta dace da mutum kamar kai domin yana da hankali cikakke a wannan lokaci ya kamata ka koyar da shi sana'a da zai rike kansa la'ib ibnaka li sab'in wa addibhu li sab'in wa sahibhu li sab'in lokacin da ya kai shekara 21 to kuwa ma rabu an samu yaranta kenan shekaru na yaranta kashi na farko sai ashababi lokacin da ake ce wani na cikin kuruciya daga shekara 19 zuwa 20 daga shekaru 19 zuwa 20 zuwa 40 idan yaro ya kai shekara 19 to ya shiga kuruciya daga lokacin har zuwa 20 zuwa 40 yana cikin kuruciya amma idan ya kai 40 to ya cika mai hankali don haka malamai ke cewa mutum yayi kokari ya bar sabon Allah kafin ya shiga 40 man shabba ala shay'in shayyaba alayhi duk mutumin da ko ya kai 40 yana wani hali to zai yi furfura yana wannan halin bi ma'ana yana da wuya mutum ya bar wannan hali na uku shine alkuhula da tako wannan yana farawa daga 40 zuwa 60 daga shekaru 40 zuwa 60 ana kiran wani wato kuhul ana kiran wannan rayuwa hayatun kuhuliya to daga wannan lokaci mutum kuma raguwa yake halittar dan adam daga shekara na farko na haihuwarsa zuwa shekaru 40 girma take amma kuma daga 40 zuwa 60 raguwa take to daga 60 din nan sai a shiga kashi na karshe zango na karshe shine ash-shaykhuha shekaru na tsufa wannan wanda ya kai irin wannan shekaru ya gota 60 wannan ya isa abinda ake ce masa akhirul matafi ya shiga karshen zango daga shekaru 60 zuwa 70 waɗannan matakai guda hudu mumkinur ruku kamar yadda Allah ya ce la tarkabunna tabaqan an tabaqin lalle za ku hau mataki bayan mataki matakin farko shine rayuwa ta yaranta mataki na biyu rayuwa ta kuruciya mataki na uku rayuwa ta dattako mataki na hudu rayuwa ta tsufa haka za ku hau mataki bayan mataki kun ga da'iman na ƙasa dan adam yake kwanakin da Allah ya diba masa raguwa suke yadda Allah ya bayyana mana cikin suratul hajj yace ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض الأمر لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت كل زوج بهيج
الله مدوكك يتي يا أيها الناس يا كم تاني إن كنتم في ريب من البعث in dai kun kasance cikin kokonto na tashi bayan mutuwa kuna shakkar ba za a tada ku ba to ga wani misali fa inna khalaqnakum min turabin farko dai mun halicce ku ne daga kasa waye akai halittar sa daga kasa annabi adam ai komai yana da masomi ko komai da masomin sa to ina farkon ku yake in kuna shakkan tashi bayan mutuwa ku yi tunanin halittar ku fa inna khalaqnakum min turabin farko mun halicce ku ne daga turbaya shine annabi adam thumma min nutfatin sannan halittar ta koma kuma daga maniyyi thumma min alaqatin maniyyin nan daga baya aka maida ita gudan jini thumma min mubghatin sannan aka maida gudan jinin ya koma tsokan nama din nan mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqa sashi an halitta sashi ba gama halittarsa ba lokacin ne mala'ika yake zuwa ya busa wa mutum rai Allah ya ce lin bayyana lakum wannan muna faɗa ne dan mu muku bayani in kun manta ka san dan adam ne mantuwa ne wa nuqirru fil arham ma nasha'u to idan ma mala'ikan ya busa rai wannan bai tabbatar cewa zaka zo duniya ba Allah ya ce wani muna barin sa mahaifa din har ya kai wata 9 a haife shi ko wata 8 wani mu dauki ransa a yi bare shi a je gwada maka akwai ikon Allah cikin al'amarin da a ce ba a barin jinjiri da wani uba ya bugi kirji ya ce shi yake halittar ƴaƴansa sai ya ce wani qirru fil arham ma nasha sai mu tabbatar cikin mahaifa wanda muke so matar kawai sai ka ji ta yi bare ranka ya baci Allah yana gwada maka cewa ba kai kake wannan halittar ba kuma ba matarka ce take yi ba wa yake yi Allah wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma wanda muka bar shi mahaifa din shi ma muna diba masa wa'adi da zai gama ya fito duniya shin waye ko kuwa yanzu ai kaga muna da ƴan majalisu ko muna da sanatoci wanda suke zama suna tsara mana dokoki na kasa ko suna tsara musu don Allah wani sanata ne ko wani dan majalisa ne kuma a wace majalisar aka taba zama aka yi ka'ida cewa jinjiri kar ya wuce wata 9 tofa to yanzu wanda ya kaga halittar nan ya diba ma jinjiri ga wa'adin da zai zo duniya wannan shike da dama ya bada doka ko kuwa wani afa man yakhluqu kaman la yakhluqu yanzu wanda yake halitta yana kama da wanda bai yi halitta ba Allah shi samu gani wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma Allah yace to bayan an gama watanni 9 duka dai har ma shekarau an same shi daga baya dai an haifi jinjirin ko Allah yace thumma nukhrijukum tifla sai mu fito da ku jarirai da'iful badani was-sam'i wal-basri wal-aql jinjirin ya taho jikinsa ba karfi kunnansa ba karfi idonsa ba karfi hankalinsa ba karfi in an bar shi ana a kwance a ladi sai cinye kare sai ya cinye kuna musu ubasanjo haihuwarsa da ba a ɗauke shi ba, me zai faru da shi? Zai lalace ba? A yi ta manya-manya ta ƙari. Thumma nukhrijukum tifla, sai muka fito da ku kuna jarirai. Thumma litablughu ashuddakum, daga baya Allah ya ce to sai kuma dai muna barin halittan muna isar da ita har kuka kai ƙarfi. Daga jinjiri an haife shi bai gani bai ji bai da hankali, komai sai an masa kashi, sai an wanke ma ruwa, sai an baka kasha a hankali, kuma har jinjirin ya fara hankali ya soma zama, daga zama kuma ya fara rarrafe ana nan tafi har ya fara fidda haƙwara, daga baya ya fara famfara har dai kuma ya girma ya zama saurayi. Allah ya ce to waɗannan matakai kashi hudu ɗin nan, yaranta, ƙuruciya, datta ko tsufa, wani kuma ya tawaffa, akwai wanda bai cika hudun nan ake kashe shi, wani ana kashe shi yana yaranta, wani a ɗauki ransa yana ƙuruciya, wani a ɗauki ransa ya kai dattijo, wani kuma sai ya tsufa. Allah ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umri, wani ma sai a bar shi ya gota shekaru 70 din, ya wuce shekaru 70 din ya kai kazamar rayuwa, mafi kaskancin rayuwa, arzalil umri, likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a, daga baya ma sai a waye gari abinda duk da ya sani yanzu bai san su ba, ya koma yaro karami duniyar so yake ya batta, inda a ce zaka shiga zuciyarsa zaka ga babban burinsa shine ya mutu, so yake ya mutu domin ya zama jidali, wani ma sai an dora shi akan fo, jikokinsa sun taho suna dawainiya da shi. Allah ya ce to wannan bai ishe ku wa'azi ba? Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi dake cikin littafin Bukhari da Muslim yake cewa Allahumma inni a'udhu bika minal kasali wal harami, ya Allah ina roƙonka ka raba ni da kasala, ka raba ni da mugun tsufa, min an uradda ila arzalil umri, ya Allah kar ka bar rayuwata ta kai irin waɗannan shekaru da zan zama jidali. Manzon Allah yana roƙon Allah kar ya kai shi irin wannan shekarun. Don me yasa Annabi ke wannan addu'a? Saboda wato fa'ida ta duniya ma ta ragu ga dan adam bare kuma ta addini. Sallar in yayi ta ma ba a karba, saboda ba shi da hankali. Ka'ida ta sallah ana karba ne ga wanda ke hankali. To tsufar ta kai makura yadda bai san ma abin da yake yi ba. Addinin ba a karba, rayuwar ma bai jin dadin ta. Yau inda zaka saya masa marsandi ko ka gina masa wani gida kaf, ba abin da zai sha'awa ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi na Ibn Majah, hadisi na 4236 yana as-sahiha, hadisi na 757 hadisin Abu Huraira, manzon Allah ya ce a'maru ummati ma baina 60 ila 70, rayuwa ta al'ummata tana tsakanin 60 zuwa 70, rayuwar al'ummar Annabi Muhammad tana tsakanin 60 zuwa 70. Manzon Allah ya ce wa aqalluhum man yajuzu zalika, kadan ne suke gotawa, kadan ne kawai suke gota shekaru 70, amma akasarin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekaru 60 zuwa 70. In ka duba tahzibul asma'i wal lugati na Imam An-Nawawi mujallal na farko shafi na 23 yace Annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru 63 yayi ya bar duniya, Sayyidina Abubakar shima shekaru 63 yayi ya bar duniya, Nana Aisha ita ma shekaru 63 tayi ta bar duniya, Sayyidina Ali shima shekaru 63 yayi ya bar duniya, Sayyidina Umar shima shekaru 63 yayi ya bar duniya. Sahabban Annabi da dama shekaru 63 din nan kawai suke yi su bar duniya. Manzon Allah ya ce wa aqalluhum man yajuzu zalika, kadan ne kawai suke gota haka. To duk mutumin da ya kai 60 Allah ya katse masa hanzari. Wanda Allah ya bar shi duniya ya shekara 60, 1 2 3 60, to wannan kuma a kiyama me zai ce ma Allah? Allah ya ba mu labarin su cikin suratu Fatir, yace wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan,
wa hum yastarikhuna fiha ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ
الله يأتي وهم يصرخون فيها إن أنزب إرنسو cikin جهنم الله كسابا دو تابين مبا سنة قرورو cikin wutar جهنم suna addu'a rabbana ya ubangiji akhrijna ka fitar da mu mu koma duniya na amal salihan za mu yi aikin kwarai gairan lazi kunna na amal sabanin wanda da muka yi to ka fitar da mu ka maida mu duniya za mu yi aikin kwarai ba irin wanda muka yi ba kun gani mun yi bayanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ke cewa komai na tsufa jikin dan adam banda kwadayi da dogon buri kwadayi da dogon buri yanzu Obasanjo na tabbata ya wuce 60 amma yana fatan ya zarce ko mutum yana tsufa zuciyarsa tana zama budurwa la hawla wala quwwata illa billah sai Allah ya musu tambaya awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara ashe ba mu ba ku tsawon rai wanda ya ishi mai tunani ya yi tunani ba shekara 60 bai ishe ku ba waja'akumun nadhir bayan haka ma kuma mai wa'azi ya zo muku duk yadda za a yi ka taba jin mai wa'azi ce saboda haka ko an maida ku duniya ba za ku yi sabani abinda za ku kai ba fazuku ku dandana azaba kuma lil zalimin min nasir azzalimai ba su da mai taimako Allah ka tsare mu duk mutumin da ya kai 60 bai bar sabon Allah ba wannan mutumi yana cikin masifa domin wanda ya kai 60 ya kamata ya zan kullum yana daure yana shirye ya nada wato kayansa ya tabbata ko yau ko gobe ne zai bar duniya dama kaman mu littafin Bukhari mujallal na 11 Fathul Bari mujallal na 11 shafi na 200 ko silsilatu sahiha hadisi na 89 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'udhu billahi min an uradda ila arzalil umur ya Allah ina neman tsarinka kada ka maida ni rayuwa kazama mafi kaskanciya dinnan in wuce 70 a duniya kuma Allah ya karbi addu'ansa in mutu ina da karfi na ina da gata na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira yace a'zarallahu ila imri'in Allah ya kada hanzarin mutum akhara ajalahu hatta balaga 60 sana ya jinkirta ajalinsa sai da ya kai shekaru 60 wannan mutum Allah ya kada masa hanzari to a kiyama in Allah ya tsaida shi yana tambayarsa me zai ce wa Allah wanda ya shekara 60 yana fasikanci yana sabon Allah shi yasa wani hadisi na littafin Muslim hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salafatul la yukallimuhum Allah yawm alqiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim akwai mutum uku wadanda a ranar tashin kiyama Allah ba zai magana da su ba saboda tsananin fushi da yake yi da su Allah bai magana da su ba zai tsarkake su ba sannan kuma ba zai kalle su ba ma kuma suna da azaba mai radadi manzon Allah yace na farko shine shaykhun zalim tsoho mazinaci wannan mutum a kiyama Allah bai magana da shi Allah bai tsarkake shi Allah bai kallon shi cewa zai yi kawai ayi majejewa da shi cikin jahannama wa malikun kazzabun da kuma sarki makaryaci sarki ne amma makaryaci sai manzon Allah ya ce na ukun su shine wa'ilun mustakbirun talaka mai girman kai Allah ka tsare mu a ce mutum ya hidda furfura bai bar sabon Allah ba kamar wata aya da Allah yake cewa Allahu allazi khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير
الله يتي الله الذي خلقكم من ضعف الله شيري يا هلتشيكو دغ روني فدو مني اتي فركون هلتنكا komai matsayinka daga maniyi ne kun mata alamin ba'di ba'fin ku sannan bayan raunin Allah ya saka karfi mutun ya dawo halitta ta dan adam kun mata alamin ba'di quwwatin ba'fan daga bayan wancan karfi kuma sai Allah ya dawo da raunin lokacin kana yaro kana da rauni da ka girma ka zan kana da kuruciya Allah ya baka karfi daga nan kuma daga baya Allah ya sake dawo da rauni wa shayba ya sa maka furfura yakhluqu Allahu ma yasha Allah yana halittar abin da yaso wa huwa al-alimul qadir Allah shine masani kuma ne iko furfura ita ce wato babban malami ga mai hankali wani malami ke cewa ra'aitu shayba min nazirin manaya li sahibihi wa hasbuka min nazirin furfura inji wannan malami yace ni ina ganin tana cikin masu gargadi game da mutuwa kuma ta isa ta zama mai wa'azi ga mai furfura da zaran kaga furfura ka san tafiya ta yi tafiya an kai zango na karshe wanda daga shi kuma sai kabari to don haka Allah madaukake ya ce wal asri innal insana lafi khusr ina rantsuwa da zamani halitta ta dan adam daga farkon ta zuwa karshen ta in dan adam ya lura lalle fa yana cikin hasara Allah ka sa bandan mu hasaran nan tana daukan fassara da yawan gaske tana daukan fassara da yawa kamar yadda Ibn Nasir al-Sa'di ya faɗa cikin Taysirul Karim Allah ya ji kanshi tana iya daukan fassaran hasara na addini hasara na dukiya hasara na kwanaki ma wato in ka duba rayuwar dan adam zaka gani ba ta rabuwa da asara amma kuma sai Allah ya kawo mana wani babban darasi wanda shine abin da sura nan take karantarwa babban abin lura cikin wannan sura shine al-istisna waɗanda Allah ya kebe yace ba su cikin hasara yace illal ladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr idan kana so ka zan cikin waɗanda ba su yin asara duniya da lahira to ka dauki sifofi guda biyu din nan da farko siffa ta farko ita ce take bada kalam kamala ta bawa kafin bawa ya zama cikakken mutum a wajen Allah sai ya dauki abu biyu al-iman wal amal salih kai imani da Allah kai imani da manzon Allah abu na biyu shine kai aikin kwarai in kai imani kai ayyukan kwarai to ka cika mutumin kirki a wajen Allah to sai aiki na biyu domin koda kai imani kai aikin kwarai ba za ka tafi aljanna ba ba za ka rabu da wannan asara ba sai ka dauki kuma ɗaya rabin wannan ayan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri shine ikmalul ghairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana addinun nasiha no man is an island babu yadda za a yi kai addini kai kadai ka tafi aljanna akwai haƙƙi na makwabta a kanmu akwai haƙƙi na ƴan uwanmu a kanmu akwai haƙƙi na iyaye akwai haƙƙi na ƙannai da yayu wani hadisi na littafin Muslim da manzo Allah yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ko fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman duk wanda ya ga mummunan aiki to dole ne ya gyara yayi wasiya yayi nasiha in ya ga ana wani aiki mara kyau in ma ya gyara da hannunsa ko ya gyara da harshensa ko kuma ya kyamaci abin a zuciyarsa amma duk mutumin da ya kai ga kyaman abu a zuci ba zai iya gyarawa da hannunsa ba bai iya gyarawa da harshensa manzo Allah ya ce wannan yana da imani mafi rauni wa zalika abu aful iman wata riwaya manzo Allah yake cewa walaysa wara'a zalika min al-iman habbata khardalin mutumin da zai ga ana sabon Allah bai iya gyara wannan abin da hannunsa ba bai iya gyaran shi da harshensa ba bai iya kyamatarsa a zuciyarsa ba wannan mutumin ba shi da imani gwargwadon kwayan komayya Allah ka tsare mu don haka bayan mun yi imani mun yi aikin kwarai to sannan kuma wa'azi wajibi ne akan kowane mutum daya cikin al'ummar annabi Muhammad cewa wa'azi sai malamai ina illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wannan wata wasau bil haqqi wasiya da gaskiya tana kan kowa wajibi ne ka faɗi gaskiya duk inda kaga ana yin sabanin ta sannan wajibi ne ka ringa wasici ga mutane su ringa haƙuri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Allah ya samu dace, Allah ya samu iya koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد هذا فرقه تمتعني دي عصر ربوتو سنة رقوع الدعاء وسنة شعر أقومر السالة فيها وكما وسن مبوداتا سنة رقوع مالا ونكساس شكو الدعاء سرحمة سورة مسلمين أولا يتشعر السلام عليكم مالا إنامت واند ينفشي سكا كشيش أكان هنيا فو أجدا shima yayi shahada
waɗanda suka shahada daban-daban mutum 27 ne. Shahada tana da nau'uka har guda 27. Yana Fathul Bari Ibn Hajar duk ya kirga su, kuma inda zaka samu Fadlul Jihad wal Mujahidin ya kawo nau'ukan shahada. Ita shahada ba iri ɗaya ba ce, wata mutuwar shahada ɗin ba ta kai wata mutuwar falala ba. Akwai nau'uka 27, amma nau'in da ya fi daraja daga cikin waɗannan nau'uka shi ne mutum ya rasa ransa ta hanyar addini. Babu shakka daga cikin waɗannan nau'uka na shahada akwai mutuwa ta hanyar kare dukiya. Don mutumin da 'yan fashi suka kashe shi, ana masa fatan wannan mutum ya yi shahada. Na'am.
Tambaya ta biyu, ce malam menene ingancin limami makaho ko ne kafa daya ko hannu daya?
Limami makaho ko ne kafa daya ko hannu daya, limancinsa ya yi daidai, domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun lokaci da manzon Allah ya ce wani bai yi limanci saboda shi makaho ne ko gurgu bane. Abinda annabi ya faɗa shi ne, wanda za a zaɓa ya zama limami shi ne ya zama da farko masanin littafin Allah, ya san shari'ar musulunci, kamili ne mai kulawa da addini fakat. An samu ladani makaho, don haka za a iya samun limami makaho, babu abinda ya hana. Wanda ya musanta shi ne ke kawo hujja ko? Na'am.
Yana masallah
gashi ma kwarar Abdullah bin Ummi Maktum, makaho ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam in zai bar Madina zai tafi yaki yana shugabantar da shi sau takwas, manzon Allah yana barinsa shugaba a Madina yana limanci.
Wannan ke cewa ina hukuncin mutumin da zai dasa wa kansa bom ya fada wa arna, to wannan ma ya yi shahada ne ko kuma yana daga cikin salon jihadi?
Zai iya zama salo na jihadi. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شكرا
سنفا انت فعا
كما
شكرا وانا يتشوى إلا متمن دعاك باشي أمانا كئي يما يتنسى تتشيرات أمفاني بش تشين يا هلت سيباتا
فلي باتا با أمانا عاك باشي يا سماتا يقم صدى يتوانا نقوكي يتا أمانا شيباتا شباتي.
Kuma wanda yana cewa shin malam da gaske ne duk mutumin da ya mutu a daren Juma'a ko ranar Juma'a ba za a yi masa tambaya kabari ba, kuma an kiyaye shi daga azabar kabari?
Akwai hadisai da suke nuna falalar mutuwa ranar Juma'a, amma babban abin da ake so shi ne mutum ya mutu da imani, domin kafirai ma suna mutuwa ranar Juma'a.
Wanda yana cewa malam ina son a yi min dan bayani game da falalar sallar walaha.
Tana da falala kwanai, domin sunnar annabi ce sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira yana cewa man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda ya tsaya nafil filu daren ramadan da imani da fatan samun lada, Allah zai gafarta masa duk zunubinsa da ya gabata. Saboda haka akwai falala kwarai. Walaha, okay. Sallar walha tana da muhimmanci, kuma mun taɓa bayani a kai ko? Mun taɓa bayani a kan sallar walha. sallar walha sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kwarai Allah ya samu dace
wanda yana cewa wai gaskiya ne game da abin da jama'a suke cewa wai an halicci duniya da lahira don annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
a wannan kariya ne Allah bai halicci duniya da lahira don annabi ba ne gaya mana haka ba ya halitta saboda shi ya ga daman ya halicce su illa iyaka ya turo mutane ya turo annabawa cikin su kuma akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wannan yake cewa akwai abin da yake dore masa kai idan wani jarraba ko musiba ya samu mutum idan ya ce masa haka Allah ya kaddara maka sai mutane su ce ai a ba haka bane shi ya jawo kansa haka to shin malam ya wannan matsalar take
eh dukkan su kowanne da fannin sa da farko dai haka Allah ya kaddara hakan ne ko don abin da Allah bai so ba bai faruwa sannan kuma na biyu mutum yana iya jawo makansa din don haka kowanne da fannin sa zai iya yiwa shi ya jawo makansa kuma sannan wato amsa da yake bayarwa cewa Allah shi ya kaddara shi yake faɗa ko wannan mukaddarin ne Allah shi ya hukunta haka din ne don da Allah bai hukunta ba ba zai faru ba kuma mutum da yake faɗa haka ya kyauta kwarai don masifa in ta same ka sai ka ce kaddara Allahu ma sha'a fa'ala ko ma sha'a Allahu kana Allah shi ya hukunta abinda Allah ya ga dama shi ke faruwa yana nuna kai kokarin ka kare kanka abin bai yiwu ba saboda haka wannan hukunci ne na Allah idan kuma suka ce kai ka jawo ma kanka kamar suna ma ishara ne ka duba aikin ka domin akwai abinda Allah kan kaddara na masifa a sanadin aikin mutum mutum shi ke jawo ma kansa to magana za ta iya zama nasiha
wannan yana cewa shin malam an yi bayani kan cewa musulmi ba ya tabbata a cikin wutan jahannama to shi yana son ya bayani game da wannan
babu wani bayanin da ya wuce haka ai babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana hadisi na littafin bukhari wanda duk zuciyarsa akwai gwargwadon kwayan zarra wata riwaya ma kwayan komayya na imani to ko da ya shiga wuta daga baya zai fita hadisai masu yawa sun tabbatar mana wannan Allah mu dai muna fata kada Allah ya sa mu shigan
wannan yake malam menene hukuncin mutumin da yake cutanka yana karban abinka kuma kana bashi ba dan Allah ba
eh sake
mutumin da ya kasance yana cutanka kuma yana karban abinka kuma kai kana bashi ba dan Allah ba
sai ban gane kan tambayar ne yana cutanka yana kwaranka kai kuma kana bashi ba dan Allah ba ana magana kamar ta mawaki akwai bukatan bayani ban gane ta gaskiya
duk yake cutanka saboda kunya ko wani abu kuma kana bashi abin ka ba dan Allah ba
to ai kai kana bashi amma sai na fahimce yana cewa ba dan Allah ba
kai kana bashi
aiho kana bashi dan gudun sharrin sa eh wannan kuma yana iya samun lada domin in ka duba sahihul bukhari har yanzu kitabut tauhid akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato inna abghaban nasi ila Allah man yukrimuhu nasu ittika fuhushihi wato wanda Allah ya fi kyama cikin mutane shine mutumin da mutane suna daraja shi suna masa kyauta saboda gudun sharrinsa to kaga kenan ana samun irin su kuma kai da kake bashi alheri saboda kare kanka ne daga sharrinsa ba kai laifi ba akwai hadisi kwarai
wannan yana cewa ya hukuncin mutumin da ya allura a rana a yinin azumi
allura ba ta bata azumi matukar ba karin jini ko ruwa aka yi wa mutum ba domin ruwa in an kara wa mutum an kara masa abinci in da kana da yunwa aka kara ma ruwa sai ka ji ka koshi amma dan allura na chloroquine ko wani abu bai bata azumi ba abinci aka kara ma ba an dada gigi ta kare ko
wannan tana tambaya cewa mijinta ne ya tafiya kuma ya je garin da ake rikici to har ya kai wata uku ba a ji labarin sa ba bai dawo ba duk inda ya kamata a neme shi an neme shi ba a same shi ba to shin malam ya matsayinta kuma da aurenta
matsayinta da aurenta shari'a ta ce za ta je gaban alkali alkali shi zai ba da cigiyansa daga wannan lokaci alkali zai sa mata lokacin da za ta yi ta kaba in ya kama a kai ga hakan kenan har ma ta yi wani aure ba ita za ta yi hukunci ba sai ta kai gaban alkali su kenan ko
wayannan guda biyun yake suna roƙon malam ne nasiha ga magabata game da siyasa kace a zaɓi musulmi amma musulmi ba su da haɗin kai sai su rikici da juna har arne yazo ya ci siyasa dayan kuma nabi yana cewa aiwa shugabanni nasiha akan bayanin da kace a rinka yin training idan yan uwa suka hadu suna training ko kuma suka ce za su training sai shugabanni su rinka cewa waɗannan yan neman rikici ne kuma su sa mataki akan su
to game da wancan nasiha ta farko ma ne ina gaba mata ne kawai ba cewa musulmai ba su abin nan ba su suna da rikici tsakanin juna ba haɗin kai mutum biyu sai su tsaya takara arne ɗaya ya tsaya